sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku dai da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau Laraba 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da shi, bari mu fara da kanin labarai.
Jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yaba da irin matakan da China ta dauka wajen shawo kan cutar coronavirus, tare da yi wa wasu gwamnatocin kasashe gargadi akan su daura damarar yaki da cutar idan ta bulla a kasashen su. Bayanan da gwamnatin Amurka ta yi game da tashin hankalin cutar coronavirus da ke kara tsananta ya kawo rabuwar kawuna a tsakanin yan majalisar kasar a jiya talata. Masu fafutukar neman shugabancin Amurka da na jam'iyyar Democrat sun yi wa dan takara Bernie Sanders cha yayin wata muhawara da aka yi mai cike da rudani a daren jiya talata.
To kanin labarai kenan, muna tafi da cikakkun labarai. Idan kuma muka leka taskar rahotanninmu, za ku ji kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin karshe akan zaben gwamnan jihar Bayelsa. Kana har-haren ta'addanci da garkuwa da jama'a a Najeriya na shiga babi na gaba, wanda hakan ya sa masana suka yi wani taro.
Za mu kawo ansa wanda ita gwamnati idan ta yi amfani da shi da ikon Allah wayan abubuwa za su shuɗe.
To muna tafe da cikakken rahoto, muna kuma tafe da rahoto akan wasu musamman wasu taro da aka yi don kuma kawo zaman lafiya da kuma neman zaman lafiya a ƙasa.
Domin mu nuna ma Allah da duniya duka cewa ba mu ji dadin abubuwan da ke faruwa ba, ko musulmi ko krista.
To duk muna tafi da waɗannan. Bayan labaran duniya da rahotanni kuma, za mu kawo muku shirinmu na ciwon ƴamace, wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. A yayin da kasar China ta bayyana cewa ana ci gaba da samun raguwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus, jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yaba da irin matakan da kasar ta dauka wajen shawo kan cutar, tare da yi wa sauran wasu gwamnatocin kasashe gargadi akan su daura damarar yaki da cutar idan ta bulla a kasashen su. Jami'an kiwon lafiya a China sun ce a yau Laraba an sami mutane 406 da suka kamu da cutar, kusan dukkansu a lardin Hubei suke, inda annobar ta fi kamari. Duka mutane 52 da suka mutu a kwanan nan a lardin Hubei suke, yankin da aka killace tsawon makonni don daƙile yaduwar kwayar cutar zuwa sauran yankuna. Bruce Alward, wanda ya jagoranci wani shirin haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya da China game da cutar, a yayin wani taron manema labarai ya ce tawagarsa da yanzu haka ta kammala aikinta game da cutar a China, ta canza abubuwa da yawa akan annobar, kuma ta yi matakan da aka ɗauka su kare dubban mutane daga kamuwa da cutar a ƙasar. Yayin da aka samu bullar cutar a kasashe sama da 30, ciki yanzu har da kasashen Turai da Gabas ta Tsakiya a wannan mako. Alward ya ce dole ne gwamnatoci su dinga nazarin saurin gano waɗanda suka kamu da cutar da nemo mutane da suka yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da cutar, da kuma ɗaukar matakan keɓewa don hana yaduwar ƙwayar cutar. Bayanin da gwamnatin Amurka ta yi game da tashin hankalin cutar coronavirus da ke kara tsananta ya kawo rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar kasar a jiya talata, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar suka nuna rashin amincewarsu da bayanin da shugaba Donald Trump ya yi cewa an sami matakan magance cutar a Amurka. A jiya talata ne Trump ya ce Amurka ta ɗauki matakan kariya da magance cutar sosai a ƙasar, duk da cewa gwamnatinsa na neman majalisar dokokin ƙasar ta amince ta ba da kuɗi $2.5 billion don ɗaukan matakan gaggawa na magance matsalar. Nancy Masonia, daraktar cibiyar kula da harkokin rigakafi da cututtukan numfashi a hukumar kiyaye yaduwar cututtuka ta Amurka, ta ce ya zuwa yanzu an samu nasarori a kokarin kiyaye bazuwar cutar amma ta yi gargadin cewa yayin da ake samun rahotannin bullar cutar a kasashe da yawa kuma wasu ba su san yadda suka kamu da cutar ba hana cutar shigowa kasar mu zai zama da wahala Masu fafutukar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi wa dan takara Bernie Sanders cha yayin wata muhawara da aka yi mai cike da rudani a daren jiya talata yayin muhawara abokanan Sanders sun yi ikirarin cewa mutumin da ya bayyana kansa a matsayin dan Democrat mai ra'ayin yan gurguzu ba zai iya kayar da dan Republican shugaban Amurka Donald Trump a zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba ba idan ya zama dan takarar jam'iyyar abokan adawar Sanders mai shekaru 78 sun yi ta caccaka shi daya bayan daya suna tuhumar shi da nuna goyen baya ga shirin inshorar kiwon lafiya na gwamnati wanda za a iya kashe dala trillion 60 a cikin shekaru 10 da kawo ƙarshen tsare-tsaren inshora masu zaman kansu da Amurkawa miliyan 160 ke amfani da su don biyan kudaden kula da lafiyarsu sun kuma yi ta hantarar Sanders saboda adawa da ya nuna kan wani kuduri da aka gabatar a majalisa wanda zai dora alhakin matsalar harbe-harben bindiga da ke yawan faruwa a nan Amurka akan kamfanonin da ke kera makamai Sanders ya kare matakin amincewa da ya yi da shirin na Medicare for All wato inshorar lafiya da kowa da kowa zai mora yana mai cewa tsarin zai rage kudaden kiwon lafiya ga miliyoyin Amurkawa sai dai ya amince cewa yayi kuskure da ya kada kuri'ar amincewa da kudirin dokar tsaurara matakan mallakar bindiga
To yanzu kuma bar mu je ga wannan rahoton namu da dimidimin sa. Kotun Kolin Najeriya ta yanke hukunci mai cike da ban mamaki a yau akan karar da jam'iyyar adawa ko kuma jam'iyya mai mulki ta APC ta shigar akan zaben gwamnan jihar Bayelsa. Nasiru Adamu Elikaya daga Abuja ya aika mana da wannan rahoton.
Kotun Kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar Dauya Diri na PDP a matsayin gwamnan jihar Bayelsa inda ta umurce APC da dan takarar ta David Leon su biya diyyar da ta kai naira miliyan 60. Yanzu dai za a jira ga hukuncin kotun kan sake duba karar jihar Imo inda biyo bayan hukuncin kotun kolin da ya ba wa dan takarar APC Senator Hub Uzuduma nasara ya zama gwamnan jihar Imo ita kuma PDP ta sake shigar da kara domin kotun kolin ta dawo da tsohon gwamna Emeka Ehedioha. Akwai irin wannan sake duba shari'ar da APC daga jihar Zamfara ta shigar inda take bukatar kotun ta ba wa dan takararta kogunan gusau nasara kan gwamna da ke kan gado matawallan muradin barista Buhari Yusuf lawyer ne da ke duba lamarin
na Zamfara an bude clerk FAN clerk ya bude sai again lawyer PDP yazo kuma ya ce a kotu wanda ba a yi musu ba a sabin dinsu ba ba su takardar gayyata ba zuwa kotu to shine presiding justice shi chief justice ya ce to ya kamata a sabin din don dole suna kafa alƙali kafin a ji ba sun so a yanke mu shari'a to ka ji dalilin da yasa dai aka daga shari'un guda biyu zuwa biyu ga watan uku
wannan kusan za a ce shine karo na farko da ake ganin kotun koli ta yanke hukunci wasu su saki shigar da kara su ce a yi bita ba mamaki wannan yanayin ne yasa jam'iyyar PDP ta saki bukatar kotun kolin ta duba shari'ar da ta yanke kan dan takarar Atiku Abubakar da shugaba Buhari yanzu dai za a jira a ga sabbin hukunce-hukuncen yadda za su kasance ga kotun da ake kira kotun Allah ya isa Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru Adamu Alikaya da wannan rahoto yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
Wata babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya ta ce dole ne gwamnatocin Afirka su tashi haikan wajen yaki da talauci da yunwa domin cimma burin Majalisar Dinkin Duniya nan da shekarar 2030 na samun ci gaba mai dorewa. Wannan bayani na zuwa ne daga kasar Zimbabwe inda kwamitin Majalisar Dinkin Duniya ke gudanar da wani taro karo na 6 kan ci gaba mai dorewa. Da take magana a wajen taron bunƙasa yankin mai dorewa mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta buƙaci gwamnatocin ƙasashen Afirka su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da talauci da yunwa.
The absolute number of people living in poverty on the continent has been increasing since 2013.
Ta ce adadin mutanen da ke rayuwa cikin talauci a nahiyar na ƙaruwa tun daga shekarar 2013 a wani ɓangare saboda ƙaruwar yawan jama'a a nahiyar. Yanzu adadin ya kai miliyan 428. Afirka kuma tana da yawan mutane masu fama da yunwa, yayin da mutane miliyan 22.8 ke fama da matsanancin ƙarancin abinci. Yawancin mutane suna kwana da yunwa. A yau Laraba, Prime Minister India Narendra Modi ya nemi da a kwantar da hankula bayan da aka kwashe kwanaki ana rikici tsakanin mabiya addinin Hindu da tsirarin Musulmi a ƙasar. Rikicin ya samo asali ne sanadiyar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama da hukumomin India suka samar. Lamarin da ya zamanto rikici mafi muni da babban birnin ƙasar ya fuskanta cikin gwamman shekaru da suka gabata. Aƙalla mutane 20 sun rasa rayukansu, yayin da wasu 200 suka jikkata a wannan tarzomar. A cewar wani likita wanda ya ƙara da cewa mafi akasarin waɗanda suka jikkata sun samu raunuka ne daga harbin bindiga. Rahotanni sun kuma ce an yi ta wawar kayayyaki a shagunan jama'a tare da kai hare-hare wanda ya auku a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke ziyara a ƙasar. Modi ya shiga shafinsa na Twitter inda ya wallafa saƙon kira ga jama'ar a ƙasar da su zauna lafiya su kuma rungumi juna a matsayin 'yan uwa. Kiran na Modi ya biyo bayan sukar da jam'iyyun adawa suka yi ta yi a kan gwamnatinsa saboda abinda suka kira gazawa da ta yi wajen shawo kan matsalar, duk da cewa an yi amfani da matakan tarwatsa masu zanga-zangar.
To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu tsunduma cikin taskar rahotanni, wanda a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin tana yakar ta'addanci da masu garkuwa da mutane, wasu kuwa na ganin cewar akwai sauran rina a kaba. Irin waɗannan matakai suna da rauni, hakan ya sa wasu shehunnan ilimin tsaro haɗa wani taron shawo kan wannan matsalar. Wakilin muryar Amurka a fannin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton.
Taron wanda ya tattaro baki ɗayan tsoffin hafsoshin sojojin ƙasar na ƙasa da na sama da na ruwa da suka yi karatu a kwalejin horas da dabarun tsaro ta ƙasa, za a tattauna manyan matsalolin tsaro da ke ci gaba da addabar Najeriya da zumar samo maslahar matsalolin, kamar yadda jagoran kungiyar tsoffin hafsoshin Manjo General Audu Garba ke shaida min.
Makasudin muga abin da ake ciki akan tsaron ƙasa na Najeriya, mu juya mu yi waina mu tottoya abin da yake faruwa akan tsaro a ƙasar nan.
Idan mun duba Najeriya tana fara matsalan Boko Haram, barayin shanu, ƴan bindiga da sauransu, ta yaya za ku bada gudunmawar kurin shaku wannan matsalan?
Duk wannan taron zai duba wannan abu, irin waina abubuwa. Za mu kawo ansa wanda ita gwamnati idan ta yi amfani da shi da ikon Allah waina abubuwa za su shuɗe.
In kun yi taron a wazau kawai sakamakon taron na ku?
Sakamakon taron nan zai je gurin ministan tsaro, zai je gurin abin nan mai ba shugaban ƙasa shawara. Zai je kuma gurin shugaban ƙasa.
Kama dai daga mummunan halin da aka yi na Boko Haram a garin Auno da ke jihar Borno, ya zuwa garkiɗa a jihar Adamawa, da kuma babban gida a jihar Yobe, da ma ƙarin wasu hararen da dama a yankin tafkin Chadi. Wannan ba yana nufin har yanzu Boko Haram na da ƙarfin gaske ba? Tambayar kenan da na yi wa General Audu Garba.
Kai ma ka sani cewa jami'an tsaro suna ƙoƙarin su. Ka san shi maganan Boko Haram a turance shi ne ake cewa asymmetric warfare. Asymmetric warfare wato mutane ne wanda ba su san alƙiblan yaƙin da suke yi ba. Ba sa ma bin dokan Majalisar Ɗinkin Duniya. Abubuwan da kuke gani ɗin, wanda gwamnati ta yi ɗin, ya fi abin da ake gani. Domin za ka zo ka ga yau sai su je wani ƙauye. Idan sun je wani ƙauye su tada hankali sai su gudu. To za ka zo ka ga irin wannan koda mutane su biyar da za su iya tada wannan hankali. Ba wai sun fi ƙarfin kowa ba ne. Kuma gwamnati tana yi sojoji da 'yan jami'an tsaro suna iyaka ƙoƙarinsu.
Na tambayi wani masanin tsaro a Najeriya, Malam Kabiru Adamu, ko yaya yake kallon irin wannan taro na tsoffin hafsoshin sojin ƙasar?
Akwai ƙwararru da yawa in ka duba daga shi wanda yake shugabancin wannan taron da kuma tsahin ɗaliban ma yawancin su suna da masaniya kan abubuwan da ke faruwa a irin wannan yanayi muna musu fatan alkhairi cewa abubuwan da za su tattauna za su gabatar da shawarwari masu inganci wanda kuma za su taimaka wurin magance matsalar tsaron. Amma duk da cewa su ba su da wani wato ƙaryan ka misali kullun nasu shawara ne. Kana ga taya misali za a iya ɗabbaka wannan shawara koda sun kawo ta misali a gwamnatin ce?
To yadda aka saba dama shi wato kaskasi da za su fitar na ƙarshen taron sukan gabatar ma hukuma ko shi mai ba mu shugaban tsaya shawara kan harkan tsaro ko kai kai tsaye ma ga shugaban ƙasa. To sai dai mu yi kira ga wayannan bangarori na gwamnati da su diba shawarar su kuma tabbatar da cewa in akwai abubuwa wanda aka faɗi cikin shawarar wanda zai amfani ƙasa to sai kokari su yi amfani da shi.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan taro zai yi ko akasinsa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Sai rahoton mu na gaba, masu iya magana dai kan ci zama lafiya yafi zama ɗan sarki. Kowace al'umma na samun ci gaba ne idan tana da zaman lafiya. Wannan yasa wasu mabiya addinin Krista a Najeriya jera sahu da sauran mabiya addinin Krista a faɗin duniya da yin addu'a da azumi don neman zaman lafiya. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
A yau Laraba, mabiya addinin Krista musamman ɗarikar Katolika da wasu ɗariku a faɗin duniya ke fara gudanar da addu'o'i da azumi da ke da lakabin Ash Wednesday. Limamin da ke kula da cocin Katolika na Fatima Cathedral da ke nan Jos, Reverend Father Paul Pam, ya mun bayani game da muhimmancin wannan rana.
Yau ita ce Laraba ta tauka wanda koyina duniya masu bi har a rayuwa na aikin fadama musulmi ma sukan zo su karba tokan nan. Wannan yana tunashe mu cewa mutum komin arzikinka, komin girmanka za mu koma turbaya. In wannan ya tunashe mu sai kowa ya yi la'akari da rayuwansa a wannan duniya domin duk za mu koma wurin Ubangiji.
To amma me yasa ake sa wannan toka a goshin wato mabiya?
Ko da yake ba duka mabiya Krista ne sun san wannan Laraba ta taukan ba. Wannan Ecclesia Cattolica ne tana yin wannan. Wannan toka da muna shafa wannan a goshi da alaman gice yana nunawa cewa mutum ba komai bane.
Menene wannan azumi da addu'o'i zai fuskanta?
Muna yin addu'a domin Allah ya taimake mu ya gafarta mana zunubanmu. Ko kai mafashi ne, ko kai Boko Haram ne, idan ka roki Allah ya taimake ka ka janye daga wannan rayuwa, Allah zai taimake ka ko ya taimake ki da kuma taimakon gajiyayyu ko talaka. Ko kai musulmi ko kai Krista ne, ka bayas domin a taimakawa waɗanda ba su samu ba.
Kungiyar Bishop na Najeriya ta umarci dukkan mabiya ɗarikar Katolika da su sanya baƙaƙen tufafi don yin addu'o'i da kai kuka wurin Allah saboda magance matsalolin tsaro da zamantakewa tsakanin al'umma. A cewar Madam Hakuri Sulai, suna juyayi ne kan matsalolin da Najeriya ke fuskanta.
Mun sa baƙaƙen kaya domin muna bakin ciki abubuwan da yana faruwa a ƙasar nan. Babu zaman lafiya domin mu yi addu'o'i Ubangiji ya taimake mu ya kuma amsa matasan mu su samu aiki. Wanda suna bakin rafi suna shaye-shaye kuma wannan lokaci ne domin Ubangiji ya juye su kaman da ya juye Shawulu.
Daga yau Laraba, wasu mabiya addinin Krista za su yi addu'o'i na kwana 40 har zuwa lokacin tunawa da mutuwan Isa Almasihu da tashinsa daga mutuwa kamar yadda suka yi imani. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya baki daya. Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da sake tarar shirin ciwon ƴamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A wannan mako za mu yi duba ne kan yadda masu aikin jinya da ungozoma suke kyarar masu naƙuda a lokacin da suka je haihuwa asibiti. Domin tattauna wannan maudu'i mai mahimmanci, mun karɓi baƙuncin Saratu Garba Abdullahi, mai jinya kuma ungozoma kuma malama a jami'ar Bayero, sai kuma Khadija Abubakar Ibrahim, likita ko ma'aikaciya a babban asibiti da ke Abuja a Nigeria, wato National Hospital. Sai ku biyo mu domin jin yadda shirin sai kare.
Nakan jin labaruka na cewa ma'aikatan ungozo ma idan sun je idan mata suka je asibiti suna musu tsawa, suna musu maganganu marasa dadi, ana yawancin kyararsu da sauransu. Wannan ba daidai bane gaskiya, ba daidai bane, kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozo ma. Ya kamata ta zama mai tausayi da jin kamarin lafiyarta.
To ya taba faruwa akan idanki ko kuma kin samu labari da ya faru da wata?
Eh, na samu labari ba ma sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Na samu labari akwai waɗanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti. Ni dai bai taba faruwa akan ido na ba, amma waɗanda ya faru da su sun sanar da ni, kuma hakika na san cewa hakan ya faru.
To kafin mu ci gaba, bari mu koma ga Khadija. A aikin ku na likita, wannan abu ne da ku ya taba faruwa akan idanki a matsayin ki na ma'aikaciyar kiwon lafiya?
Eh, to a gaskiya ba zan ce ya taba faruwa a ido na ba, ban taba gani ba, amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai. Abin da yasa ganshi ba, domin muna bangaren fertility ne, wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu. A bangaren mu, aikin mu ya danganci number 1 abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan din. Dole mu ja su a jiki, mu rarrashe su, mu rungume su, mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye. Saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa, tana cikin babban damuwa, auren ta na cikin damuwa. So ba abun da take bukata kaman alura da ita, shi yasa nace a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba. Amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa, muna jin labari, ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya.
To amma me yasa kai wannan fannin na masu jinya da ungozuma?
Eh, to yana faruwa a wasu bangarori hakan yi hakan din gaskiya. Don akwai nima da kaina ranar na kai wata, kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye bace. A wani asibiti daban ne, wani gari ma. Yarda ta mana, ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne.
Kun taba sanin ta ne a wani guri?
Ko kadan ban taba sanin ta ba, bata taba sani na ba. Amma yadda ta yi irin kaman ban ma san.
Kamar da yadda Salutu ta faɗa, ta ce ta kyara ko ta kyare
ne. Don ya kai sai da ma na mata magana, na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaba. Kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka. So in ta ga aikin ne ba ta so, ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane, ba abun da ya hada ta da su.
Wannan ya kai mu ga tambaya na gaba. Ana ku ra'ayin kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da secondary, ga abin da kake so ka karanta, sai ka ga an baka wani abu daban. Kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozuma suke wa mata?
Eh, to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan. Saboda yawanci misali kin ga kamar schools of nursing haka, inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin degree ba, wato kamar a matakin diploma
haka,
waɗanda ake yin shekara uku ɗin na training, idan an yi za a tura su asibiti su yi aiki. Yawanci za ki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya. Saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti, kaman darajar ka tana ɗaguwa a idan al'umma. Kin gane abin da nake nufi? To saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zaɓar abubuwan da za su yi. Sa'annan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ce ya zaɓi wani abu da yake so ya yi, sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba, aka bashi wani abu daban, ya zo ya yi. ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma zaka zo kana kokarin ka bata ayyukanka da wani abu duk da yake cewa akwai wasu dalilai da zan iya lissafowa waɗanda suke bada gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikatan jiya da ungozoma suke yi misali kin ga asibitocin mu na Najeriya asibitoci ne waɗanda yawanci zaki ga akwai asibitoci muna da yawan patient muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci
sosai
sa'annan kuma ma'aikatan lafiya suna da matukar karanci misali a cik daya
zangon aiki kenan kamar zango daga safe zuwa rana ko dare haka
in baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a akwai lokacin da zan yi shift dayani ce nake aiki ni daya a dakin haihuwa wanda dakin haihuwan nan tunda asibiti ne na local na
general hukuma amma na karamar hukuma ko kuma na jiha
na jaha ne
babbar asibitin
jaha ne amma dakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa anan ake ajiye wanda suka haihu anan ake ajiye masu operation anan ake ajiye jariran kuma da suka haihu
kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane
kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin 30 zuwa 40 kadai ni zan kula da su a shift daya sannan kuma a wannan shift din saboda asibiti ne wanda yake busy hospital ne ki ba ki gani
wato kina gani kamar nauyin aikin da su ma'aikatan jinya suke dauka yayi musu yawa
to kin ga aikin yayi matukar yawa to idan aka samu wannan aikin yayi matukar yawa kin gane sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum kin gane har yazo yana kuma exhibition waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce yayi ba a wannan lokacin
to bari mu koma gare ki Malama Khadija
a ra'ayina na tambayan da kika yi cewa cost da ake ba ma mutum ya sha bambaran da abun da ya nema yana cikin abun da yake karawa gaskiya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki kuma a misali yadda ta faɗa bangaren ungozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da sha'awar shi a cikin ranka passion
sosai
don in baka da shi ba za ma ka iya ba akwai wayanda kamar yadda kuma ta kara ta faɗa ta ce yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda daukakan da ake ba su a kasashenmu na Afrika yawanci haka ne ana ba su mahimmanci sosai yasa wasu suke da sha'awa amma ba wai suna da passion din bane amma suna da sha'awan wannan girman da ake bayarwa
Tun agai da Aisha Ma'azu masu saurare sai dai a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku wasikun masu saurare ba a wannan lokaci muka kawo karshen shirin namu yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Mr. Dan a yau za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine ya kuke ganin wannan yunkuri na majalisar ƙasa da suke kokarin ganin sun kawo wani kuduri da zai baiwa shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar damar samun wannan kariya kamar ta shugaban ƙasa da gwamnoni ya kuke ganin wannan kuduri da suke kokarin kawa abinda muke so mu ji ra'ayinku kenan akai yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatarwa ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia peace salam